sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis 28 ga watan Mayu na shekarar 2020. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hadis Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kudaden abata daga kasashen waje. Haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar cigaban al'umma da haɗin kan jama'a ta faɗakar da matasa kan illolin ta'addanci, lamarin da yasa suka ajiye makamansu. A cikin rahoto na musamman ko a yau za mu duba batun kuma bayan ilimi da annobar COVID-19 ta haddasa, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Gaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a faɗin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar. A lokuta da dama Trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus, yana cewa adadin waɗanda suka kama a Amurka za su gushe baki ɗaya, amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa na Amurkawan da suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada, a sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Sannan ya kara da cewa ga iyalai da abokanan waɗanda suka mutu, ina mika sakon ta'aziyya da jaje da kuma yaba dukkan abin da waɗannan mutanen kirki suka tsaya akai da kuma suke wakilta. Allah yana tare da ku. Yayin da Amurka ta haura da adadin mutane 100,000 a cikin ƙasa da watanni hudu, wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga ɓangarorin jam'iyyun biyu na Amurka sun sake sabunta kira da a yi shiru ranar Litinin don girmama waɗanda suka mutu. Senator Brian Schatz ɗan jam'iyyar Democrat daga Hawaii ya ce wajibi ne ƙasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matuƙar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokaci. Wani abin bakin ciki da ba mu taɓa tunani ba. Yana da matuƙar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu, kana mu yi zaman makoki tare. Annobar COVID-19 ta yi mummunar barazana ga ƙasarmu, Senator Lisa Murkowski 'yar jam'iyyar Republican ta faɗa. Iyalai da dama sun ga yadda waɗanda suke ƙauna cikin wahala saboda matakan killacewa masu tsauri. Yawancin waɗanda suka rasa 'yan uwansu daga wannan cuta an hana su zuwa asibiti don yin sallama da su. 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 akan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunƙuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Dokar za ta kuma baiwa jami'an tsaron China dama su kafa hukumomi a Hong Kong. Kwamitin tsaro na majalisar zai fara rubuta ƙarin bayani akan dokar, wadda ake tsammanin za ta fara aiki a watan Satumba. Sai dai kungiyoyin 'yan kasuwa da ƙasashen yamma sun yi Allah wadai da wannan doka, kamar yadda aka kashe 'yancin Hong Kong da ke ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu, manufar da aka kafa bayan da Birtaniya ta mika yankin mai cike da hada-hadar kuɗaɗe ga ƙasar Sin a shekarar 1977, musamman tun lokacin da ta shantake 'yan majalisar Hong Kong. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dare biyu na zanga-zanga akan mutuwar wani baƙar fata a hannun 'yan sanda a garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma. Hotunan talabijin da aka watsa kai tsaye sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana a wurin da ake sai da kayan gyaran mota da aka cinna wuta. Akwai kuma rahotannin cewa an fashe wasu shagunan sai da kayayyaki aka kwashe kayayyakinsu. An ga wuta tana ci a tsallaken titi daga ɓangaren 'yan sanda, inda masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sandan a daren shekaran jiya. An lalata wani gini da motar 'yan sanda ɗaya kafin 'yan sanda su tarwatsa taron ta hanyar harba hayaƙi mai saka hawaye. Tashin hankalin ya faro ne tun ranar Litinin da George Floyd ya mutu, bayan da 'yan sanda suka kama shi akan zargin laifin damfara. Hoton bidiyo da aka ɗauka da wayar salula ya nuna wani ɗan sanda farar fata ya danna wuyan Floyd da ke ɗaure da ankwa a hannu a ƙasa. An ji Floyd yana kukar rayuwarsa yana faɗa wa ɗan sandan cewa baya iya numfashi, amma ɗan sandan ya ci gaba da danne shi har tsawon wasu mintuna bayan nan ya daina motsi. An kai shi asibiti inda aka bayyana cewa ya mutu. Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus, a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. Alƙaliman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata. Hasashen watan Afrilu ya zo ne ‘yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu, ranar yaƙi da yunwa ta duniya, tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi. Ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki, na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci. Hakan na nufin cewa mutum miliyan 820 suna fuskantar haɗarin yunwa. Kakakin ƙungiyar Hunger Project Sarah Wilson ta ce, mun sani wannan ya wuce harkar kiwon lafiya, ya zama rikicin yunwa da yake ƙara ƙaruwa a kan mutane. Yunwar da ake alakantawa da barkewar cutar COVID-19 da ake tsammanin matsin tattalin arziki zai haifar, tashin farashin kaya da kuma karancin abinci daga inda ake sarrafa shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A yau Alhamis ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kudaden kasar daga kasashen waje. Hassan Mai na kaina na dauki da wannan rahoto.
An dai yi ittifaki tsakanin gwamnatin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki akan yadda Najeriya za ta kashe kudaden da aka fice da su kasashen waje zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha da halin yanzu ake ta dawowa da su Najeriya. Ladidi Bara'atu Muhammad ita ce director da ke kula da kudaden da ake dawa gwamnatin Najeriya da su a ma'aikatar shari'ar Najeriya.
To yau abin da ya kawo mu nan shine a cikin wannan yarjejeniyar da kasashe uku nan suka yi, wato kasar Island of Jersey da Najeriya da Amurka, an yarda cewa za a kawo kungiyoyi masu zaman kansu wanda zai zamana su sa ido akan yadda za a tafiyar da harkokin kudin nan, ya zamana ba wata mandahana ko babakere akan kudin. An sa su bisa aikin da aka yarjejeniya cewa za a yi. To abin da ya kawo mu yau kenan nan. Shi yasa muka gayyato ƴan jarida da dukkan jama'a da wasu kungiyoyin ma'aikata kamar wadanda ake cewa Nigerian Bar Association da koyon kungiyar Injiniyoyin Najeriya da kungiyoyin Accountant din Najeriya. Mun gayyato su ne da dukkan ƴan jaridu saboda su zo su ga me da me ake yi kuma ake yin abin.
Comrade Ibrahim Musa Rafsanjani na daga cikin 'yan kungiyoyin fararen hula da suka taimaka wurin fafutukar maidawa Najeriya kudadanta.
Kungiyoyi mun ba da gudunmawa ta bangaren tabbatar da kan cewa an dawo da waɗannan kudade, kuma akwai babban taro da aka yi a Amurka wanda muka samu halarta da sauran kasashe waɗanda aka sace kudaden nan aka zuba musu a kasashen waje. An yi yarjejeniya cewa duk waɗannan kudade idan an dawo da su za a yi gaskiya da adalci wajen UN kasa aikace. Mu muna ga cewa abin da gwamnati da ce a ce ta yi da waɗannan kudade shine a yi aikace-aikacen da za su taimaka wa 'yan ƙasa su san cewa kudaden da aka sace za a iya amfani da su don a raya rayuwarsu.
A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, ya ce lalle kam akwai buƙatar sa ido kan yadda za a ke kashe waɗannan maɗuɗan kuɗaɗe.
Gaskiyar magana, a sa ido a tabbatar da cewar abubuwan da suka faɗa za a yi shi za a yi su. Hanyoyinmu gaba ɗaya suna cikin wani hali na ko in kula. Na biyu, wannan cuta ta COVID-19 ta fito mana da gazawar asibitocinmu a fili ƙarara. Duk abin da za a yi asibitocinmu su kasance sun samu kula, a tsaya a yi abin da ba sai an zo ana bin kunya irin wannan wanda ya faru na zamanin COVID-19 nan ba. Uku ga batun ilimi.
Yanzu dai abin jira gani shine Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mai na kaina, idan muka leƙa Maiduguri kuma, wata ƙungiyar cigaban al'umma da haɗin kan al'umma da ake kira Yarwa Community Development Association ta samu nasarar faɗakar da wasu matasa kan illolin ta'addanci, lamarin da ya kai sun ajiye makamansu. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoto.
wani kungiyar cigaban al'umma da fadakar da jama'a da ake kira Herwa Community Development Association da kuma ake da matsugunni a garin Maiduguri ta fadakar da wasu wakilan matasa har su 236 da ke aikin ta'addanci ko kuma bangar siyasa akan jama'a game da illan yin hakan da har ma waɗannan matasa suka aje makaman su. Waɗannan matasa 236 sun kuto ne daga yankunan Gomari da Bintusiga da Jambawa da Bulunkutu kasuwa da dai wasu bangarori da ke karamar hukumar Jiren da kuma suka mika makaman su ga hukumomi sakamakon zama da kungiyar ta yi da su game da illan amfani da irin waɗannan makamai. Mafi yawan waɗannan matasa dai majiya ƙarfi ne wanda kuma kowanne daga cikin su dan aje makamin su a gaban hukumomin da kuma yin ɗan takaitacciyar jawabi kamar haka.
Kuma mun ga abubuwan da muke yi ba mai gamsarwa ba ne. Mun hakura mun tubar wannan abun. Mun zubar da makaman mu.
Mun ba yin ta da bane kuma mun ba boko haram bane. Kuma har kan jini da ake gani ana zubarwa din kamar yanda in aka kuma ka hakkin ka dole ba za ka yadda ba sai ka bukadi. Kuma mun aje makaman mu.
Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya na Herwa Community Development din wanda kuma ya soma da bayani yadda suka zo na da waɗannan matasa har ma suka amince wajen aje makaman su.
Kwanakin baya akwai wata wanda aka bata izini ta ji ta raba wannan kayan wa mata wanda sun ta gayyara. To shine samarin nan suka taso mata ta suka ce ai wannan abun an bata ta raba kowa da kowa ne amma kuma ita ta kita basu muddin kuma ta kita basu din za su fulle mata kai. To Allah ya sa mun dace muka gaice su sai muka gane abin da yake faruwa amma mu kuma muna da hikimomin da muka bi yaran nan cikin ruwan sanyi muka sha kawo na su. So sai muka kira wannan shugabannin su din muka yi musu lecture kamar na awa uku a office din mu. Suka zo mana da wani abu mamaki suka ce ai mawa suka ce ai su za su ma daina wannan abu ma za su aje makaman su. Leaders nasu sun zo 236 wannan kuma sun wakilci yara kusan 3,000.
Kamar wani irin makamai ne yaran nan suke yawanci razana ya mutane da shi haka nan?
Kasan makaman nasu suna da yawa amma babu bindiga a ciki. Ina irin dogin wuka kenan wani ma kaman irin zarto wanda ake yanka katako wani kaman sprocket wato abun da kaccen keke yake hawa kan shi an hada shi da wani dogon karfe wato da kuma wajen da za a rike wato in ka gani in mutum an buge shi da wannan kasan daman ba shi da abin nan. To irin dai wannan normal irin abin da mun saba ganin su da shi suna amfani da shi amma kowane yana iyaye na kasa ba.
Wannan taro ya samu wakilcin commissioner yan sandan jihar Borno na daraktan hukumar tsaron farin kaya wato SSS da dai sauran jami'an tsaro wanda waɗannan matasa suka jirge waɗannan kayayyakin fada a gaban su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, a daidai lokacin da annobar COVID-19 ta dakatar da harkoki a fadin duniya, to komai ake cike game da batun ilimi? Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana wannan rahoton nan musamman.
Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi, bai ba rufe makarantu, lamarin ma da yake ɗalibai zama a gida ba tare da sun yi ranar da za su koma ba, kamar ma yadda alƙaluman hukumar ra'ayi ilimi da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ke nunawa. Miliyan ɗalibai ne matsalar ta COVID-19 za ta shafa, wanda hakan ya tilastawa ƙasashe ɗaukan matakan kan da garki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantu. To wai ko wani hali ma ƙananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu? Ga dai ta bakin wasu ɗaliban.
Sunana Usman Lawa.
Kuna karatu?
A'a, ba mu karatu.
To me kuke yanzu?
Muna zaune muna dan yin revision, muna dan tabbata kaddun mu a gida yanayin karatun mu. Yanayin cutan da ya shigo ba mu samu mu je makaranta yanzu.
Waye cuta?
Coronavirus.
Wannan yana shafan ku?
Yana shafan mu sosai tun da ya hana mu zuwa makarantu.
Usman, me za ka ce kan karatun TV? Kuna kallon TV?
Muna kallo sosai, muna ganewa.
Ok, me suke yi a TV?
Yana hana karantarwa da maths, English da makamantansu.
A ina?
A TV Gotel.
To kuna bi?
Muna bi.
Ya suna?
Ali Ibrahim.
Ya bako zuwa makaranta me yasa?
Batun wannan cutan ne yana mu zuwa makaranta amma yanzu muna tattaba karatu mu.
A gida kuke karatu? Dama aji nawa kake?
Primary 6.
To ba ana karatu a TV ba, kuna kallo?
Muna kallo sosai.
Ya suna?
Suna Abdulaziz Ibrahim.
Yanzu ya kuke karatu?
yanzu dai sakamakon wannan cutar mun yi zuwa makaranta sai dai muna karatu online, kuma ka san abinda aka ce ba wai kana ganin malami yana ganin ka ba, ko zaka fahimta ba zaka fahimci shi sosai kamar idan malami yana gaban ka ba.
Okay, online kenan ake koya muku yanzu? To naji kaman akwai katun da ake ma TV, kuna kallo na TV ko radio?
Muna bibiya insha Allah.
To ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku dalibai?
Gaskiya shafe mu sosai, domin muna gab da rubuta jarabawan kammala secondary cutar na ya gullo aka dakatar da mu, gaskiya mun ji takaicin shi.
A wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo, wato online ko kuma visual learning, yayin da kasashe irin Najeriya suka koma karatu ta radio da ma television, mutum da kuma malamai ke ganin fa da saurina a gaba. Malam Abdulhamid Dahiru Adam Bomo, wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, ya ce wannan tsari na karatu ta radio da television na da amfani, to amma kuma ai akwai inda gizo ke saka.
To gaskiya bismillahi wannan cutar corona ba inda ba ta taba ba a fannin rayuwar yau da kullun dan adam. A matsayina na malamin makaranta ta taba al'amarin abin da ya shafe ni sosai, domin ina koyarwa a sakandare, kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu, wato second term ya ku zuwa ƙarshe, ana gab da a fara ma yara jarabawa, wasu makarantun suna gab da fara, wasu kuma sun fara ba su bai ce sun yi kwana ɗaya ba, sai kuma ya zama wannan abin ya zama an kulle makarantun. Gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ƙarƙashin jagorancin mai girma Malam Nasiru Ahmad Alfa'i, ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba, ko da dai ba su yi sun kama 100% ba, amma dai sun samu muhimmai, wato wanda za a ce wanda suke suna essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama su masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu. Ya zama kenan su shi a wannan ita gwamnatin mu ta jihar Kaduna ta tanaji koyar da ɗalibai ta hanyar kira, misali za a iya cewa online, sannan kuma ga television ga radio ana gabatar da koyarwa sosai akai akai. To babban matsalan da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online ɗin nan ta radio ko television ko abin da ya kama da haka shine in akwai mutum ma yana da radio kenan ko yana da TV din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba, to in mutum ya zama yana da shi ma, to zai zama kuma wutar lantarki shi kuma matsala ne, yayin da mutum zai zama ya kunna yana sauraro ko kila yana cikin sauraro a dauke wuta, ko kuma lokacin da aka gabatar da shirye-shiryen an dauke wuta, ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an dauke wuta, mutum bai samu yaran da ake don su din sun saurara ba. To in kuma dama misali gidan talakawa ne ko matsakaita ƙarfi, to zai zama haga in rediyon sai an sa battery, to mutum yana kokarin na cefa ne ne, to ina kuma yake ina zai mai da hankali bare sai battery sa a radio ɗalibi dan shi ji ko yashi ta ji. Waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su.
To sai dai kuma wannan matsalan ma ta COVID-19 ba wai kawai ƙananan ɗalibai ta tsaya ba, domin su ma jami'ai abin ko ya shafe su, ko da yake wasu jami'ai ma zaman kansu tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo. Dr. Lawan Hamisu Angwangoiba, malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'an Najeriya, wato Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Cutar corona ba COVID-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya, kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a. Ya shafa inda ya zama dole wajibi ga ƙasashen duniya suka rufe makarantunsu. Amma abun bakin ciki a nan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a ƙasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu, wato karatu ta hanyar yanar gizo. To wannan shine nuna ma mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya, inda a ce jami'o'in Najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkan wannan matsalan kwanabara da bai shafi ilimi na jami'o'i ba. Amma abin in ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana, sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yanda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya rinka wakana kamar yadda yake faruwa a ƙasashen duniya.
To dokta, ko shin me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar?
To kamar yadda kai tambaya cewa me za a yi a wannan irin wannan lokaci, to abu ne mai sauki. In dai har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci, za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubuwa, wanda za a samu dukkan abun da ake buƙata, shi kuma zai kasance kuma haƙƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin daka su ma su tabbatar da wannan abubuwa waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanar gizo an yi shi kamar yadda ya kamata. Bana abu ne mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo, tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a Najeriya suna kamanta irin wannan, sai dai ba a yin shi ne ga baki ɗaya ga dukkan ɗalibai waɗanda suke karatu a wannan jami'a.
Ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fito da wani tsari ba, yayin da wasu jihohin kuma tuni suka ɗauki mataki. To kokoliya ta sama biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki. Mr. Solomon Kumanga, daraktan yaɗa labaran gwamnan jihar Adamawa, ya bayyana irin matakin da suka ɗauka da kuma nasarar da ake samu.
Gwamnatin Adamawa ita ma ta ɗau matakai. In ka duba a gidan rediyo mai hoto na mallakar gota, gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma yaran makarantar gaba da firamare da na makarantar bai ɗaya ana ba su darussa. Akwai kuma kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yi a ABC, wanda ana yi a ATV. Duka wannan ana samar da ana cika alƙawura ne wanda aka yi. Banda haka ai kafin mu zo nan makarantu yanzu musamman inda ake kwanciya, makarantu da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana.
Yanzu ana ba su lokacin da ana gida ko kuma kafin da tafi?
Ba kafin da tafi. Kafin da tafi. Sannan kuma ai tuni ka riga ka san cewa shi makarantu yanzu kama daga primary da kuma makarantun gaba da primary duka gwamnati ta sa kyauta, kuma ta sa tilas ne ƴaƴan mu shiga makaranta kuma kyauta.
Koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido, musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin so mace da dalibai a gidajensu, batun da ke koci gaba da jace kuce a kasar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida da Ibrahim Abdul Aziz, a shakata da wannan faifai kafin mu kai ga shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barka da saduwa a wannan mako da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni da fatan an yi bukukuwan karamar sallah lafiya. Bayan haka babban kocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles Kenneth Roa ya ce ya amince da sabbin sharuɗan da hukumar kwallon kafa Najeriya ta gindaya masa, sabili da yana da sauran ayyukan da bai kammala ba ne a kungiyar Super Eagles. Coach Roa wanda shi bajamushe ne ya kara da cewa duk da irin tsauraran sharuɗa da aka sanya masa yana da amana matasan ƴan wasan Najeriya suna da kwarewa da zai yi tasiri a nan gaba daga cikin sharuɗan da aka shimfidawa Roa sun hada hadda daftare masa albashi da kuma kasancewa yana zaune a Najeriya har zuwa ƙarshen kwantiragin sa a shekara ta 2022 sai dai kuma a cikin wannan hali ne tsohon coaching Super Eagles Adegboye Onigbende ya misalta yunkurin tsawaita kwantiragin Grenade Roa a matsayin coaching Super Eagles da hukumar kwallon kafar Najeriya ke yi da cewa kasada ne in ji cewar Onigbende matsayin nasa akan batun bajamushin kada a dauka yana neman aikin yi ne inda ya ce yana jin daɗin retirensa daga aiki mai horar da 'yan wasan kwallon kafa inda ya ce ya bada tasa gudunmawar wajen bunkasa kwallon kafa a Najeriya ya ce ya aiki da wasiƙa gun hukumar NFF da ya sami labarin tana shirin sabunta kwantiragin Roa da ta yi bayanin nasarorin da ya samu a shekaru ukun da ya kasance mai horar da 'yan wasan Najeriya Onigbende shine wanda ya jagoranci tsohuwar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato mai suna Green Eagles a wancan zamani a gasar kwallon kafan kasashen Afirka a shekara ta 1984 inda Najeriya ta zo na biyu shi dai mai horar da 'yan wasan Najeriya na yanzu Grenade Roa a karkashin sa ne Najeriya ta samu nasarar zuwa kwallon duniya da aka yi a kasar Russia a shekara ta 2018 da kuma gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka da aka gudana a kasar Masar a shekara ta 2019 a yayin da ake ciki kuma coaching club din kwallon kafa na Akwa United Kennedy Boboye ya shawarci masu ruwa da tsaki a harkar shiryawa da kuma gudanar da gasar kwallon kafa na club a Najeriya su tabbatar cewa ba su soke gasar league ba domin kaucewa samar da wata kafa don kirkiro da wata dama da zai sa a rinka soke gasar league a Najeriya coach Boboye ya ce ya kamata masu shirya gasar league a wannan karo su tabbatar da an kammala gasar league domin samun zakara na gaskiya wanda hakan shine zai tabbatar da an kammala gasar league din na gaskiya yanzu kuma sai batun kishin zawarcin wani dan wasan kwallon kafa Najeriya da aka ruwato cewa club din Real Madrid tana zarocin sa wato Wilfred Ndidi shi dai Ndidi yana taka leda ne wa club din Leicester City inda aka ruwato cewa Leicester City din tana bukatar club din Paris Saint-Germain ta bada kudi fam miliyan 55 na Ingila idan tana bukatar Ndidi din Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
gai da Abdulwahab Muhammad da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a fadin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar a lokuta da dama Trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus yana cewa adadin waɗanda suka kama a Amurka za su gushe baki daya amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa da Amurkawan da suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada a sakon da ya wallafa a shafin sa na Twitter ɗan majalisar China sun amince da sabon dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin ɗan majalisar sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da Korea 2,878 akan ɗaya tare da mambobi shida suka kaurace sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ballewa da ayyukan ta'addanci dake barazana ga tsaron ƙasa kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata hasashen watan April ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu ranar yaƙi da yunwa ta duniya tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Leather's Creation wadda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.